sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum barkanku da juma'a barkanku da asuba Hanifa Kabir Isa ce tare da Ibrahim Ka'almasi Garba da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yau juma'a 21 ga watan Oktoba kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Ibrahim zai ba mu kanin labarai
to Hanifa jami'an sojin Iran sun shiga cikin kasar Ukraine inda suke taimaka ma sojojin Russia da aikin sarrafa jiragen yaki marasa mutuka Mutane kimanin 50 ne aka kashe baya ga wasu kusan 300 da aka raunata a wani tashin hankalin da ya barke jiya Alhamis a kasar Chad. Sannan babban wakilin Majalisar Dinkin Duniya a Ukraine ya ce yayin da lokacin sanyi ke karatuwa miliyoyin mutane a wuraren da ba su karkashin ikon gwamnati na cikin wani mummunan yanayi.
To madalla kanin labaran kenan. A cikin shirin namu ne za ku ji cewa magoya bayan ƴan takarar shugabancin Najeriya na nuna yadda gwanayensu kai zarra kan juna yayin da kamfen ɗin zaben 2023 ya fara kankama.
Ba wani ɗan siyasa da zai bugi kirji shi ɗan siyasa ne kamar sa.
Za kuma ku ji cewa al'amarin mace-macen yara sanadiyar fadawa rijiyoyi na ƙara yawa a garin Gwandare. Inda wannan makon kawai ma yara uku suka rasa rayukansu sanadiyar fadawa rijiya. Sannan kuma kamar kowace juma'a muna tafa da shirin manuniya wanda Isa Lawal Ikara ya shirya kuma zai gabatar. Sai kuma nasihar juma'a daga bakin malamai amma yanzu sai ku gyara zama don shan labaran duniya.
To assalamu alaikum masu saurare da fatan an tashi lafiya ga labaran. Jami'an sojin Iran na cikin kasar Ukraine inda suke taimaka ma sojojin Russia da aikin sarrafa jiragen yaki marasa matuka waɗanda tuni ma suka fara gallabar kasar tare da auna tasoshin wutar lantarki a cewar ma'aikatar tsaron Amurka ta Pentagon jiya Alhamis. Abinda muka fahimta shine sojojin na Iran sun shiga Crimea inda suke taimaka ma jami'an sojin Russia yayin da suke kai farmaki da jirage marasa matukan a Ukraine. Abinda sakataren yada labarai na ma'aikatar tsaron Amurka ta Pentagon Brigadier General Pat Ryder ya gaya ma manema labarai kenan. Da aka tambaye shi abinda zai ce kan karyata zargin amfani da jiragen yakin Iran marasa matuka da Russia ta yi, sai Ryder ya ce a bayyane yake cewa karya suke yi. Ya kara da cewa kasar Russia ta koma roƙon ƙarin albarusai da makamai a ƙasashe irin su Iran da Koriya ta Arewa saboda kayan yakinta ciki har da makamai masu linzami sun fara ƙarewa. Mutane kimanin 50 ne aka kashe baya ga wasu kusan 300 da aka raunata a wani tashin hankalin da ya barke jiya Alhamis a kasar Chad bayan da ɗaruruwan mutane suka bazu kan tituna suna zanga-zangar buƙatar gaggauta komawa mulkin demokradiyya. Prime Minister Sale Kebzabu, wanda ya bayyana adadin waɗanda suka mutu din a wani taron manema labarai, ya ce har yanzu gwamnati na kan lissafin waɗanda suka mutu ko suka ji raunuka sanadiyar abin da ya kira yunkurin kifar da gwamnati ta ƙarfin bindiga. To amma ƙungiyoyin kare haƙƙin ɗan adam sun ce an hallaka fararen hula ne yayin da jami'an tsaro suka ɗau munanan matakan murƙushe zanga-zangar da ake yi a Injimina babban birnin ƙasar da sauran birane da dama. Sashi mai yawa na wannan ƙasa ta yankin tsakiyar Afirka da ke ƙarƙashin ikon soji ya kasance cikin rikici tun bayan da shugaba Idris Deby ya mutu a watan Afrilun shekara ta 2021 bayan da ya yi mulkin kama karya na tsawon shekaru 30. Babban wakilin Majalisar Ɗinkin Duniya a Ukraine ya ce yayin da lokacin sanyi ke ƙaratuwa miliyoyin mutane a wuraren da ba su ƙarƙashin ikon gwamnati na cikin wani yanayi ta yadda ƙungiyoyin jinƙai ba za su iya kaiwa gare su ba kuma da yiwuwar suna buƙatar taimako. Tabbatacce ne cewa mukan roƙa a ba mu damar shiga sassan da ake fafatawa a ƙasashen biyu amma abin takaici har yanzu Russia bata ba mu damar shiga ba, a cewar Dennis Brown, jami'in kula da sha'anin tafi da harkokin jinƙai na Majalisar Ɗinkin Duniya a Ukraine ga muryar Amurka a wata hira. Brown ya ce za su ci gaba da neman izinin shiga wuraren da ke ƙarƙashin ikon Russia a kudanci da kuma gabashi. Su ma tsofaffi a Ukraine waɗanda ke da yawa na fuskantar haɗari sosai kuma tawagogin hukuma na kokarin zuwa duban al'ummomi da dama da ke lunguna da karkara ta wajen amfani da kungiyoyin da ke wuraren.
To nan ba da jimawa ba Ibrahim zai kawo mana ƙarshen labaran duniya. Kafin nan bari mu kawo muku rahotonmu na farko. Magoya bayan 'yan takarar shugabancin Najeriya na nuna yadda gwanayensu suka yi zarra kan juna yayin da kamfen ɗin zaben 2023 ya fara kankama. Duk da haka wasu masu sharhin siyasa na bayyana bin kamfen ɗin da mutunta juna musamman bayan ganin kicibis ɗin da ɗan takarar jam'iyyar APC Bola Ahmed Tinubu ya yi da ɗan takarar babbar jam'iyyar adawa PDP Atiku Abubakar a filin saukan jiragen sama na Abuja, sannan suka gaisa cikin raha. Nasiru Adamu El Hikaya na ɗauke da ƙarin bayani.
Yan takarar manyan jam'iyyun biyu dai a can baya sun taɓa zama a jam'iyya ɗaya. Don a zaben shekara ta 2007 Atiku Abubakar ne ya tsaya takara jam'iyyar ACN yayin da Tinubu yake jigon jam'iyyar kuma gwamnan jihar Lagos. Shugaban a ƙasa a tsare na shugaba Buhari injiniya Kailani Muhammad ya ce zaɓar Tinubu a 2023 shi ne mafi a'ala ga Najeriya.
Saboda haka muna kira ga duk waɗanda suke ƙalubalantar gwamnatin Muhammadu Buhari. Ya yi ƙoƙari shekaru 63 da ya gabata ba wata gwamnati da ta yi aikin wannan gwamnatin. Kuma shi yasa muke son in Allah ya kai mu 2023 mu samu wannan mulkin mu miƙa ma Yarbawa. Ba Inyamuri, babu Atiku, babu Kwankwaso. Kwankwaso daman shi yana Kano ne kawai, ba inda za shi, ba inda za shi mai jan hula.
Shi kuma jigon NNPP Bubu Galadima na maimaita cewa gwaninsa Rabiu Musa Kwankwaso ne zai iya lashe zaben, ko da hakan zai kai ga zuwa zagaye na biyu ne.
Karfin PDP a kasar Inyamure ne da kasar South South. Inyamure Peter Obi ya dauke, South South Wike ya dauke. In aka ɗebe wannan Kwankwaso ya kwace Adamawa, ya kwace Taraba, ya kwace Gombe, ya kwace Bauchi, Barna da Yobe ma da shi da Tinubu ne suke rigima. Saboda haka mu a iya sanin mu Kwankwaso shine shugaban Najeriya in Allah ya kai mu, kuma cikin ikon Allah wanda baya so ma zai gani. Dan mu ba manya-manyan sunaye da siyan labe muke bi ba, a'a talaka wanda aka danna haƙinsa shi muke so mu kwato wa haƙin nan.
A bangaren PDP jigon campaign din Senator Abdul Ningi ya ce ba wanda ya kai Atiku Abubakar cancantar amsar ragamar Najeriya a wannan kara.
Atiku Abubakar kusan a yanzu a fadin Najeriya nan ba wani dan siyasa da zai bugi kirji, shi dan siyasa ne kaman sa. Me yasa yayi har ya kai matakin vice president? Yana da san jama'a kuma bayyana jama'a fasara, saboda yare, saboda addininka, wurin da ka fito baya fasara ka saboda babban rigarka.
Sauran 'yan takara irin Peter Obi na Labour na kokarin nuna tafiya da matasa da sabon zamani da kore batun bangaranci. Masana na tsinkayo zaben na 2023 zai ba da mamaki don yadda manyan 'yan takara suka rabu a manyan sassan Najeriya da kuma fitowa daga manyan ƙabilun ƙasar. Nasura da Maili Kaya, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a kai tsaye daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Ibrahim Ka'almasi Garba da ƙarashin labaran duniya.
To Hanifa, Prime Minister Burtaniya Liz Truss ta yi murabus jiya Alhamis bayan kwanaki 44 kawai akan mukamin sanadiyar aiwatar da wani tsarin tattalin arziki wanda ya firgita kasuwannin hannayen jari suka rikitu, aka kuma shiga garan bawul a gwamnati, ita kuma jam'iyyar konzabatin mai mulki ta dare gida biyu. Truss ta zama Prime Minister Burtaniya mafi gajartar wa'adi a tarihin kasar. A wani jawabin da ta yi kan wani mambari a gaban gidanta na Prime Minister da ke a lamba ta 10 Downing Street, London, Truss ta ce a yayin da ta bullo da wani tsari na biyan haraji kalilan da kuma hanzarta bunƙasar tattalin arziki, sai kuma ta fahimci cewa ba za ta iya aiwatar da abubuwan da saboda su ne jam'iyyar Conservative ta zaɓe ta ba. Amma Truss ta ce za ta ci gaba da aiki har sai an zaɓi mai maye gurbinta. Graham Brady, chairman ɗin wani kwamiti na musamman na jam'iyyar Conservative a majalisar dokoki da ake kira 1922 committee ya gaya ma manema labarai cewa shugabannin jam'iyyar sun nuna cewa suna ma iya gudanar da zaɓe su kuma kammala komai zuwa nan da ranar 28 ga wannan watan na Oktoba, sannan watakil a samu sabon prime minister ranar 31 ga watan na Oktoba. A ƙarshe, manyan jami'an gwamnatocin Amurka da Japan da Koriya ta Kudu za su gana sati mai zuwa a birnin Tokyo yayin da ake daɗa fuskantar barazana daga Koriya ta Arewa. Yayin da Amurka ke jaddada ƙudurinta na kare ƙawayenta, ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta ƙi cewa komai kan ko za ta girke makamin nukiliya mai matsakaicin ƙarfi a yankin ruwan Koriya da kuma ko shin Koriya ta Kudu ta gabatar da wannan buƙatar. Mataimakiyar sakataren harkokin wajen Amurka Wendy Sherman za ta kasance a wannan taron na jami'ai uku, wato da mataimakin ministan harkokin wajen Japan Mori Takio da kuma mataimakin ministan harkokin wajen Koriya ta Kudu Chu Kyondong a Tokyo a mako mai zuwa, a cewar ma'aikatar harkokin wajen Amurka ɗin. Maganganun da Sherman za ta yi za su haɗa da batutuwan tsaro da suka shafi yankin, ciki har da gwaje-gwajen makamai masu linzami da Koriya ta Arewa ke yi da kuma batun Taiwan.
A gaishe da Ibrahim Garba, sai kuma rahoto na gaba. Al'amarin mace-macen yara sanadiyar faduwa rijiyoyi na ƙara yawa a garin Ngaundare. Hasali ma a wannan makon yara uku suka rasa rayukansu. Ga wakilin Muhammadu Rabi'u da ƙarin bayani.
Birnin Ngaundare cikin kwanaki biyar yara uku ne suka mutu har lahira ciki rijiyoyi a unguwannin Bamyanga, Yoko da kuma Gadama a Banga a sakamakon budaddun ramuka da suka zama tankar wajen mutuwan yaran. A cikin sabbin gundumomi da shugabannin kwamitocin basu nan an gina rijiyoyi ba tare da ka'ida ba. Ibrahim Musa da Leclerc Gabdibe sun kara da cewa
sabbin unguwanni samun ruwa abu ne wanda yake bai da sauki, kowa yake iya kokarin shi domin ganin cewa ya
Hana yaran kusantan bakin rijiya na da muhimmanci, tsara su kuma ya fi sa a samu kwanciyar hankali.
Haka yanda yara suka fada a cikin rijiyoyi duk sa'in da aka zo za a haka rijiya a gyara kar mutum ya fada.
Samun ruwa mai tsafta muhimmin abu ne a ƙasashe masu tasowa, musamman a Afirka, a saboda haka ne da yawa daga cikin mutane suke haƙa rijiyoyi.
Sanin kowa ne cewa a sabbin unguwanni ana da matsalar ruwa. A yayin da aka zo kuma za a tsara waɗannan unguwannin, hukuma bata mai da hankali ta yanda za a samu dabarun da za a ba ma abuta waɗannan unguwannin ruwa a sauƙi ba. To duban haka ne yasa mazauna anguwan su kuma suka haƙa rijiyoyi, zamanto kuma ba a alkinta rijiyoyin yanda ya kamata ba. Abinda isa kenan yaranmu suka faɗa cikin wannan hatsari da kowa ya sani.
Toutes ces inquiétudes que nous vivons en ce moment chez nous.
Cewar wani masani a wurin wanda yake ganin cewa rijiyoyin na cike ne da iskar gas mai guba. Muhammadu Rabi'u Damba, muryar Amurka daga nan Ngaundare cibiyar Adamawan Kamaru.
A gaida Muhammadu Rabi'u da ya aiko mana da wannan rahoton. To masu sauraro, kada a manta, wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16.25 da kuma 31 a jamhuriyar Niger. Kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5. Baya ga haka, a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na internet at voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Masu sauraro, yanzu sai a gyara zama don sauraron sabon shirin Manuniya.
Manuniya. A gashi dai jinkirin jan kafar jefa hannu a kuskurimar kundin tsarin mulkin tarayyar Najeriya a matakin jihohi yasa ƴan majalisar tarayyar Najeriya sun fara daga yatsa.
ƴan Najeriya su ma suna da haƙƙin su je su yi ca su matsa ma waɗannan ƴan majalisa su tashi su yi aikin da doka ta ce su yi.
An yi ta kokarin wannan gyare-gyaren kundin tsarin Najeriya idan aka kai wajen jihohi sai jihohi su kasa yi.
Game da goran gayyatar gaya wa ƴan takarar shugaban ƙasa bayyana gaban ƴan arewacin Najeriya kuwa kungiyoyin da suka yi gayyatar ne suka gaya wa manuniya irin bayanan da suka tattatsa.
Ko muna da ɗan takarar ba mun ba shi dama ba ya zo ya yi magana balantana ba ma da ɗan takara. Na gaya maka mu shida ne fa.
A ba za a sa hannu ba amma dai kaga duniya sun ga mun mutan musu tambayoyi ya za kai da tsaro a arewa ya za kai da tattalin arzikin mu arewa. Kuma mun muna rubuta.
Game da gangamin gayyato masu zabe kuwa daraktan yakin neman zaben Alhaji Atiku Abubakar gwamna Aminu Waziri Tambol ne aka je na turmusa jam'iyya mai mulki lokacin da adawa ta motsa.
Jama'ar Kaduna ciki ciki cikinku ya gaya muku.
Waɗannan fa so mun ta muka tabo cikin tarin muryoyin da za ku ja cikin wannan shiri na manuniya. Mai sauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci kuma sanmu da sa'ar sake saduwa cikin sabon shirin manuniyan da ke kokarin nuna muku hanyar gaskiya tsantsa. Shiri na 88 cikin jerin shiryen manuniyan da sashin Hausa na muryar Amurka ne kan watsa. Mai yiwa kuma watsawar amma ta bayanin bayyana halin da ake ciki game da kuskurimar kundin tsarin mulkin Najeriya ce ta sa ƴan majalisar ƙasa suka motsa. Har ma an ji mataimakin gagarba dau na masajjan tarayyar Najeriya Sanata Sabi Abdullahi na ga wa talakawan Najeriya cewa maganar jinkirin jan kafa da ake samu a kuskurimar kundin tsarin mulki fa talakan ƙasa ne ya kamata shi ma yanzu ya tabbatar da ya matsa.
Mun sa tsammanin ya kamata a ce waɗannan jihohi guda 36 sun turo abinda su ma suka yi ko su amince da wasu ko kuma su ki sai su rubuto cewa doka kaza mun amince doka kaza ba mun amince ba. To sai ya kasance har yau ba a samu sun turo wannan ba. Saboda haka ƴan Najeriya su ma suna da haƙƙin su je su yi ca a kan jihohi saboda su suka zaɓi waɗannan mutane da ke wakiltar mu a jihohi su matsa ma waɗannan ƴan majalisa su tashi su yi aikin da doka ta ce su yi. Amma mu abin da muke faɗa shi ne ba mu taɓa ga inda aka zo majalisar jiha ta rubuto ta ce idan ba ku yi kaza ba mu ba za mu yi kaza ba.
To yanzu me abin yi?
Mu a namu fahimta mun fito ne ƴan Najeriya su san inda aka kwana. Saboda ba mu da wani ƙarfi namu da za mu je mu tillasa wani jiha ta yi abin da muke son ta yi. Kamata yi mu sani dukkanmu dama ce muka samu yanzu an danka mana amana na wakilci. In kana ɗaukan kai ne yau gobe za ka ga ba kai ba ne. Sannan abin nan da ka zauna ka take in Allah ya ga dama wallahi sai ya jarabce ka da ita wannan abun ta dawo ta zama maka matsala kuma ka rasa yanda zaka yi ta.
Shi kuwa Sanata Yusuf Abubakar Yusuf na jihar Taraba tabbatar da duniya yake cewa shi ya riga ya gano gwamnoni ke hana ruwa gudu saboda yadda suke ganin su sun riga sun cika sun tumbatsa.
Tunda aka dawo wannan demokradiyya tun 1999 an yi ta kokarin wannan gyare-gyaren kundin tsarin Najeriya amma abu fa sai an yi idan aka kai wajen jihohi sai jihohi su kasa yi sabili da kuma you know su waɗannan gwamnonin maiwa ba duka ba amma a majority daga cikin su sun kasa fahimtar lallai amfanin geran nan da muka yi a gyara.
Me ye mafita kenan a yanzu duk majalisa sai a ware kuɗi a gyara doka a kuma sake dawo muku da ita cewa ba a yarda da ita ba?
In har ya kai ga you know gwamnoni suna tare geran you know kundin tsarin Najeriya ni a fahimta na suna so ne you know lokaci da zai zamanto sojoji ne kawai za su iya geran kundin tsarin Najeriya. Wannan ko ba abin da muke so bane. Sannan su yi gyare-gyaren da za su yi yadda ya kamata yadda ƴan Najeriya suke so, you know, a sake merwa farar hula.
A farkon makon nan ne wasu daga cikin ƴan takarar shugaban ƙasa a Najeriya suka bayyana don baje bayani a gaban wasu kungiyoyi shida na arewacin Najeriya da a wannan rana suka sha tambayoyi katsa-katsa. Gwamna Samuel Bakolalon na jihar Plateau shine babban darakta jiran na gangamin yakin neman zaben Bola Ahmed Tinubu kuma ya gaya wa manuniya cewa su kam yanzu a jam'iyyar APC
kashi sun riga sun kimtsa
koda ba za a yi taro ba arewa namu ne mu ne arewa dole ne mu zauna mu huta da mutane dole ne mu ga yawa mutane mu fahimtar da su abubuwan da zai ba kan Najeriya ya dare APC tushen APC ga baki da shi da shugaban kasar Muhammadu Buhari su suka yi jagora koda a ce wani ya tsaya wani zai ci gaba nina ga kamar in yin jirgi ne idan daya zai yi wannan daya zai dauki to abubuwan da muke yi shine muna ganin tafiya muke yi abubuwa da yawa ya faru ba Najeriya kada ba duniya gaba ya jawo mu baya muna tunanin mai zuciya da zai ci gaba wannan yasa yau muka kawo shi gaban arewa a duba cewa gauri cewa za a ci gaban Allah ya da kuma zamu ci nasara
jam'iyyar matan arewa na cikin kungiyoyin shidan arewacin Najeriya suka kira ƴan takarkarin shugaban kasar kuma shugabar ita wannan kungiya Hajiya Rabi Musa Saulawa ta musal ta zargin da ake cewa kungiyoyin suna da wani abu da suka kitsa
mu shidan nan kowa na da nashi ra'ayin to saboda haka yaya za a ce wai mu shidan nan zamu fidda mutum daya ai ba zai yi ba mun kira su ne dan su faɗi abin da za su yi mu arewa
ƴan takarar nan an ce sun kai 18 yanzu shi da kuka kira ina
da muka kira
ina ko masaura ga
duk za su zo duk za mu kira su kwanko so ya ce shi ya bada wani menene shi ya sani
ke ya sani ce na fargaba ne kamar kuna da dan takara
ko muna da dan takaran ba mun ba shi dama ba yazo ya magana balantana ba mu da dan takara na ga maka mu shi da ne fa kungiyoyin nan kuma kowa yana da nashi ra'ayi saboda ka taya za a yi a ce za mu fidda mutum daya ai ba zai yi ba
shi kuwa kakakin kungiyar da tawan arewacin Najeriya Dr. Kim Baba Ahmad cewa yake ko ba komai da gayyatar waɗannan ƴan takarar shugaban ƙasa ya sa talakan Najeriya ya samu bayanin da zai dan tsotsa
Alhamdulillah yanzu mun fara da mutum shida mutum biyar sun yadda sun zo kaga to alhamdulillah mun kan sai mu gode ma Allah
dai ya ce ba zai zo ba yana zargin kamar kuna da jam'iyya ya kuka ji
ba mu ji komai ba mu tausayin shi muka ji domin ba inda zaka je ka samu taro irin wannan a tara maka arewa gaba daya ga television ga radio a ce ga ya mu arewa abin da yasa ka cancanta ka ce kai ba za ka zo ba wai kana zargi sauran mutum biyar din kafi su sani ne wannan abu kazafin da yayi mana mun yafe mishi duniya da lahira
kuna da wani abu ne da za ku ba su sa hannu wanda in sun ci za ku rike su da shi
a ba zan sa hannu ba amma dai kaga duniya sun ga mun mutan musu tambayoyi ya za ka yi da tsaro a arewa ya za ka yi da tattalin arzikin mu arewa ya za ka shirye zamantakewar mu a Najeriya za a ji kuma muna rubuta kuma sun faɗa a duniya kuma da bayan wannan zamu bi su wurin campaign din su mu gani shin abin da suka gaya mana anan suna gaya mu duniya wannan ma shaida ne duk zamu yi wannan amma yanzu muka fara wannan abu kuma alhamdulillah Allah ya barkaci wannan abu ba taɓa yin taron da ƴan siyasa kasan su da zargi da rashin yarda da mutane amma alhamdulillah dibi wannan taro da ake yi mun gode Allah
a ranar litinin ta wannan mako ne jam'iyyar PDP mai adawa ta tara gangamin gaya wa duniya lokaci ne na sauyi duk da ke an ce wasu matasa sun yi yunkurin tashin taron da aka ce har sai da suka samu wasu mahalarta taron suka daddatsa sai dai kuma duk da haka babban daraktan yakin neman zaben Alhaji Atiku Abubakar gwamna Aminu Waziri Tambol na jihar Sokotawa ya sanar da mahalarta taron bayanin da yake ganin zai iya goge musu dukkanin wata tsatsa
jama'ar Kaduna jiki magayi jiki 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 jikinku ya gaya muku saboda haka a bijo ranar zaɓe kuma muna tabbatar muku da cewa idan Allah ya bamu Atiku Abubakar gwamnatinsa za ta barfado da tattalin arziki da sha'anin ilimi da sha'anin noma a cikin wannan yanki kuma wanda mun tabbatar shine abin da muke tinkaho da shi mun gode wa assalamu alaikum
iyaka batutuwan da zamu iya baje muku kenan a cikin shirin manuniya na wannan mako sai dai kafin mu yi sallama sai mun sanar da dukkanin masu muzuran matse mu da fiko cewa kwanakin da ake kebe musu fa ƙara karewa suke kullun kwana saboda haka ya kamata su kimtsa domin kuwa daga juma'an nan ma saura kwanaki 220 ne ga dukkanin masu dafifin dafe mu da fiko su yi sallamar sakin kujen da suke ganin sun dafe dukko da tunanin su na cewa sun riga sun turumbatsa kuma madadin dukkanin abokan aikin da kan taimaka wajen tattaro muryan da kaje a cikin wannan shiri musamman dai abokan aiki Mahmud Ibrahim Kwalin jihar Kanawa da Maman Manuniya Madina Daudan da kan yi daudalar dawo da miliyan da kan ji a cikin wannan shiri don ganin ko ina wannan shiri ya ratsa ni Isa Lol Ikara da kan shirya in gabatar nake cewa sai kuma ni mako idan Allah ya sake sada mu a cikin wani sabon shirin na Manuniya
Kuma dalla a gaida Isa Lawal Ikara yanzu kuma sai mu saurari nasihar Juma'a
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ni naku Ustaz Muhammad Khalil Malam ɗan yaro Al-Aqdasi. Don mu na dauki da wannan tsarba, ban sha Allah sa abin zai amfane mu ne duniya da akhira. Shi dai zama addinin musulunci zaman da kyau da kore mu da su kullun sauki yake so. Yau kasashe wannan namu rayuwa tana da tsada kuma kullun kana tsada take. Saboda wasu gurbatar ce da banda ɗan kaso mu suka sa a ransu. Saboda na abin bai kara tsada ba ma jin suke kokko shi amma saboda wani ne sai ka gani baleza za ka bar wannan kasashen namu. Dan lokacin ka dan zaka dawowa da abin da ka sanya ta kabar shi a daga kuma sai Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa yasiru wa la tu'siru ku saukaka kada ku tsaya ka ji komai musulmi ana sai zamanto ne saukakawa ne a tausaya ma juna saboda haka shi kasuwa lalle gaskiya ce kuma Allah da kanshi yake cewa halallahu al-bai'a wa harrama riba Allah ya halalta ne kasuwanci amma ya haramta mana abin da yake bane da Allah ba ya san ta haka kuma ka samar riba ba ta da kyau a cikin kasuwa yau dan uwa musulmi abin da muke gani yana faruwa ya kamata mu sake nazari mu sake duba mu gani abin da zai gyara mu gaba daya ita kasuwa ce inda take albarka ake so ba wani wuri ba ba wanda ta wuce hankali saboda duk abin da ka tsamba ba mu musulmi ba zaman to kuma shi kake rayuwa to ka samu ba za ka samu ba za ka samu amma abin nan baka gani albarka shi ka tara amma baka gani albarka saboda ba za ka ci shi ba inda kake so zai ka maka tashi hankali a rayuwa a lafiyarka haka a zamantakewa cikin iyalinka haka a gidanka gaba daya a unguwa a gari a cikin kasa da haka yan uwa musulmi mutum zai tsara muna dogon bakin gatari shi ne ma gaskiya ne yadda nake Allah ya furta mana mu yi sallah biyar ainihin musulmi haka ne kuma ya aza mana washi ne kowa ya nema abincin shi ta hanyar halal da diyar da ya sauka gare shi Allah yake cewa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba uwa musulmi a saukaka ai tunani a saukaka rayuwa tana tsada tana kara tsada kullum talaka hannun shi kasa kai hannun shi a gaba yana inna lillahi wa inna ilaihi raji'un abinda muke taimaka mai uwan mu mu taimaka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Allahu Allahu
Allahu Allah Masha Allah nasihar Juma'a kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka yanzu kuma ga Ibrahim ka almasi garba da labarai a takaice
Jami'an sojin Iran na cikin kasar Ukraine inda suke taimakawa sojojin Russia da aikin sarrafa jiragen yaki marasa matuka waɗanda tuni ma suka fara gallabar kasar tare da auna tasoshin wutar lantarki a cewar ma'aikatar tsaron Amurka ta Pentagon jiya Alhamis abinda muka fahimta shine sojojin na Iran sun shiga Crimea inda suke taimakawa jami'an sojin Russia yayin da suke kai farmaki da jirage marasa matukan a Ukraine abinda sakataren yada labarai na ma'aikatar tsaron Amurka ta Pentagon Brigadier General Pat Ryder ya gaya ma manema labarai kenan da aka tambaye shi abinda zai ce kan karyata zargin amfani da jiragen yakin Iran marasa matuka da Russia ta yi sai Ryder ya ce a bayyane yake cewa karya suke yi mutane kimanin 50 ne aka kashe baya ga wasu kusan 300 da aka raunata a wani tashin hankalin da ya barke jiya Alhamis a kasar Chadi bayan da ɗaruruwan mutane suka bazu kan tituna suna zanga-zangar buƙatar gaggauta komawa mulkin demokradiyya. Prime Minister Saleh Kebzabu wanda ya bayyana adadin waɗanda suka mutu ɗin a wani taron manema labarai ya ce har yanzu gwamnati na kan lissafin waɗanda suka mutu ko suka ji raunuka sanadiyar abin da ya kira yunkurin kifar da gwamnati ta ƙarfin bindiga. To amma ƙungiyoyin kare haƙƙin ɗan adam sun ce an hallaka fararen hula ne. Yayin da jami'an tsaro suka ɗau munanan matakan murƙushe zanga-zangar da ake yi a injinina babban birnin ƙasar da sauran birane da dama. Babban wakilin Majalisar Ɗinkin Duniya a Ukraine ya ce yayin da lokacin sanyi ke ƙaratowa, miliyoyin mutane a wuraren da ba su ƙarƙashin ikon gwamnati na cikin wani yanayi ta yadda ƙungiyoyin jin ƙai ba za su iya kaiwa gare su ba kuma da yiwuwar suna buƙatar taimako.
To masu sauraro a nan muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma an jima kaɗan da hantsi za ku ji wasu abokan aikinmu ɗauke da wasu sabbin shirye-shirye da ƙarfe 8 na safe yau. Yanzu a madadin Ibrahim ka almasi garba wanda ya taya ni gabatar da shirin da kuma Jumbe Hamza wanda ya bada umarni da na injiniyanmu na yau. Ni Hanifa Kabir Isa da na shirya na kuma gabatar nake muku fatan alheri a huta lafiya.